daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Sannan za ku iya sauraron mu a koda shi kuke so a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawo a cikin wannan shiri, inda za ku ji inda aka kwana dangane da yunkurin da ma'aikatan ƙananan hukumomin Najeriya ke yi domin ganin an ba su ikon cin gashin kansu.
Kamar yadda muka samu nasarar National Assembly suka fasa wannan bill namu, shine muka zo muke bin state by state muna neman alfarma ga su ƴan majalisu su taimake mu su samu hannu.
ƴan majalisun jiha kenan. Sannan muna kuma tafi da shirin da rashin tayi wanda Saliu Garba zai gabatar. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Akasarin Houston birni na hudu a girma a Amurka na mamaye da ruwa, kuma gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya ce ruwa kamar da bakin kwarya na nan tafi sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan mai suna Hurricane Harvey wadda ta addabi yankunan gabar teku. Ana can ana ta gudanar da ayyukan ceto da dama da suka hada da jiragen sama masu saukar ungulu da kwale-kwale. Wasu masu aikin ceton ma da kafa suke fadawa cikin ambaliyar ruwa domin su ceto mutane. Masu aikin sa kai sun bi sahun ma'aikatan agaji na gaggawa da 'yan sanda da jami'an kiwon lafiya wajen gudanar da wannan aiki. Bugu da ƙari kuma an baiwa jami'an tsaron National Guard umarnin su ɗauki dukkan matakan da suka wato dace don ceto mutane da wato kare lafiyar jama'a. A wani irin aikin ceto mai kama da abin da ya faru din nan bayan mahaukaciyar guguwar nan ta Hurricane Katrina wadda ta yi kace-kace da New Orleans a shekaru 12 da suka gabata, jirage masu saukar ungulu sun daura da titunan da ke malale da ruwa. Wasu mutanen sun yi ta kokarin tserewa ta kwale-kwale da kuma balan-balan mai daukar mutane. Akalla mutane biyu sun mutu ya zuwa yanzu, amma ana ganin adadin mace-macen zai karu. Shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyara a yankunan da abin ya shafa gobe Talata. To amma fa sai idan zuwan nasa ba zai kawo cikas ga ayyukan ceto ba, a cewar jami'an fadar White House.
Wani dan kuna bakin wake ya kai hari da mota a wata kasuwa a kudancin Afghanistan jiya Lahadi, ya halaka mutane akalla 13 banda wasu da dama da suka jikkata. Harin wanda aka kai a gundumar Nawa da ke lardin Helmand an auna shi ne kan wata tawagar soji, a cewar wasu jami'an yankin. Akasarin waɗanda abin ya ritsa da su sojojin Afghanistan ne da wasu 'yan sanda. Kungiyar Taliban da ya tuni da ke shiyar Afghanistan ta ɗauki alhakin kai wannan hari. A wani al'amari kuma na daban, a jiya Lahadi an kashe wasu 'yan sanda biyu, ciki har da shugaban 'yan sandan gunduma a lardin yammacin Nimros, bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari kan tawagar su, a cewar wani jami'in lardin. Babu wanda da ya ɗauki alhakin wannan harin. A halin da ake ciki kuma sojojin Amurka da ke Afghanistan sun sake shan alwashin fatattakar ISIS daga ƙasar, abinda wani babban kwamandan sojin Amurka ya faɗa wa muryar Amurka kenan. Za mu iya yin galabar, kuma lallai nan gaba za mu yi galaba a kan ISIS, kamar yadda General John Nicholson, kwamandan sojojin Amurka da NATO a Afghanistan, ya faɗa wa sashin Afghanistan na muryar Amurka.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sojojin Lebanon sun ce sun samu wasu gawarwakin waɗanda suke kyautata zaton na wasu sojoji ne da 'yan ISIS suka kama shekaru uku da suka gabata a kusa da kan iyakar Siriya. Wannan sanarwar ta zo ne bayan da sojojin na Lebanon suka bayar da sanarwa ta wato ta gaban kai ta tsagaita wuta a yakin da suke yi da ISIS a kan iyakar Siriyar. Wata sanarwar da ta fito daga sojojin jiya Lahadi ta ce tsagaita wuta wato za ta fara aiki ne da karfe 4 agogon UTC saboda a samu lokacin tattaunawa kan makomar sojojin Lebanon din tara da aka kama a watan Agustan shekara 2014. Kungiyar mayakan Hezbollah da ke Lebanon da sojojin Syria da ke yakar ISIS a yankin su ma sun yi shelar tsagaita wutar. an kama sojojin Lebanon da kuma yan sanda 30 bayan da mayakan ISIS suka kwace iko da garin Arsal na kan iyakar Lebanon shekaru uku da suka gabata. ISIS ta kashe hudu daga cikin su, na biyar kuma ya mutu saboda raunin da ya ji, a yayin da kuma aka saki 16 a wata musanyar fursuna da aka yi a watan Disamban shekara ta 2015.
Wata kotu a ƙasar Guatemala ta dakatar da umarnin shugaban wannan ƙasa ta yankin tsakiyar nahiyar Amurka na korar shugaban wata hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta yaƙi da cin hanci da rashawa, wadda ke binciken yadda kwamitin yaƙin neman zaɓensa ke samun kuɗaɗen gudanarwa. Kotun kundin tsarin mulki ta umarci gwamnatin ƙasar da karta aiwatar da umarnin shugaba Jimmy Morales na ta sakayyar Ivan Velasquez, wanda ɗan ƙasar Colombia ne, jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi ƙoƙarin binciken zargin biyan wani kuɗi ba bisa ka'ida ba da ake alakantawa da jam'iyyar shugabanta NCF. A wani faifan bidiyo da aka saka a yanar intanet jiya Lahadi, Morales ya ce ya kamata a kori Velasquez saboda kare muradun mutanen Guatemala a ƙarfafa doka da oda da kuma madafun iko.
Duk da soke zanga-zangar da 'yan ra'ayin riƙau wadda ta janyo zanga-zangar mai da martani, masu zanga-zangar mai da martanin sun cika titunan Berkeley na jihar California jiya Lahadi. Jiya Lahadi ta zama rana ta biyu a jere da ake ta zanga-zanga a San Francisco Bay. Ranar Asabar masu zanga-zangar mai da martanin sun fito da dama don ƙalubalantar taron masu ra'ayin riƙau wanda aka yi wa taken taron 'yan kishin ƙasa. To amma shi din ma an soke shi, magajin garin San Francisco ya ayyana nasara kan abin da ya kira kungiya mai yada kiyayya. 'Yan sanda a Berkeley a tsallaken San Francisco Bay sun kafa shinge a zagayen wani wurin shakatawa inda aka shirya yin daya gangamin jiya Lahadi. Hukumomi sun kuma kafa shingaye na karafuna da 'yan sanda ke kula da su.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi a Najeriya sun ƙara ƙaimi wajen fafutukar ganin an baiwa kananan hukumomin ikon cin gashin kansu, yadda suke korafin cewa tsarin da ake amfani da shi a yanzu shi ke janyo koma baya ga ci gaban yankunansu. Wani yunkuri na baya-bayan nan shine wani tattaki da ɗaruruwan ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Niger suka yi zuwa majalisar dokokin jihar domin neman haɗin kansu dangane da wannan daɗaɗɗiyar bukata tasu. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
Ma'aikatan ƙananan hukumomi a Najeriya na ci gaba da fafutukar ganin ƙananan hukumomin ƙasar sun samu cikakken 'yanci. Ƙananan hukumomin Najeriya dai sun share shekaru da dama suna fuskantar matsalolin rashin isasshen kuɗaɗen da za su iya gudanar da ayyukan raya ƙasa a yankunansu a sakamakon asusun haɗaka da ke akwai a tsakaninsu da gwamnatocin jihohin Najeriya. Kwamarat Abdullahi Aliyu babban jami'i ne a ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin Najeriya da ke Abuja, wanda ya jagoranci wata tawagar ɗaruruwan ma'aikatan ƙananan hukumomin zuwa majalisar dokokin jihar Niger a ƙarshen mako ga abin da yake cewa.
Akan maganin local government autonomy da muke neman majalisu su sa muna hannu kamar yadda muka samu nasara National Assembly suka fasa wannan bill namu, shine muka zo muke bin state by state muna neman alfarma ga su 'yan majalisu su taimake mu su sa muna hannu azaban sai an ji ana roƙo arziki gare su sai ya za su ne abin ke hannunsu.
Shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya a jihar Niger da ke cikin wannan tawaga, Comrade Abdullahi Aliyu, ya ce ba su da wata fargaba idan har aka baiwa ƙananan hukumomin 'yancin cin gashin kansu.
A alƙawarin da suka yi tabbas din ya shiga cikin kundin tsarin mulki, idan ta shiga kaga ba mu da wani tsoro a ciki.
An dade ana fafutukan nan babu wani alamun samun nasara. Kuna da ƙwarin gwiwa za a samu nasara kuwa?
Muna da ƙwarin gwiwa cewar za a samu, saboda wannan ainihi gwamnatin mulkin Baba Buhari mulki ce ainihin ta canji. Ya kuma shigo ya ce ya amince a ba ainihi ƙananan hukumomi 'yancin su.
To ana shige fen shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin Najeriya Honorable Gambo Tanko Kagara ya ce sakar ma ƙananan hukumomin mara zai sa talakawan karkara su gani a ƙasa.
To na tabbata in aka bada autonomy din nan kowane chairman na ƙasar Najeriya din nan za su rike kansu ne, ba za su je suna almabarci da kudin talaka ba. Talakan nan da kake gani yana kallonka, in kai na rashin abin kirki ba zai bari ka kwana gidanka ba, saboda haka a lokacin nan da za a baka hakkin talaka za ka yi kokari ka yi gurgurdan inda za ka iya yi
Shugaban majalisar dokokin jihar Niger wanda kuma shine shugaban kungiyar shugabannin majalisun arewacin Najeriya su 19 Honorable Ahmed Marafaguni ya ce za su bi gwamnonin Najeriya domin neman goyen bayan su akan wannan al'amari
abin da za mu nema shine goyen bayan gwamnonin mu saboda da daman mu dai gaskiya mukan so ne mu samu kyakkyawan tafiya da executive za mu neme su mu roke su mu zauna as one big family mu duba wannan abin da idan rahama mu tabbatar cewa wayan mutanen mun ba su abin da suke so to ai kokombar ma ba su kare bane a ta mu majalisan jihohi mu ma muna cikin wannan halin mu ma muna neman incin gashin kanmu
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Yanzu karfe 3 na dare ne da minti 11 a nan Washington DC kafin mu je ga shirin mu na gaba bar mu shakata da wannan waka da Sayyidi CD Abba Sharif yanzu kuma ga shirin mu na gaba
kudi a kashe sun ta hanya mai kyau
kudi a kashe sun ta hanya mai kyau
kudi a kashe sun ta hanya mai kyau
kudi a kashe sun ta
darajin tai akan bar arha ko shakka babu sai alugraba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar maku da shirin to har yanzu muna kan batun yawan kudin ruwan da yan kasuwa da masu rancen kudi a bankunan Najeriya ke biya da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki da rayuwar jama'a ga Madina Dauda da ci gaba da firar
to Dr. Obadaya menene kuma kalamin round tripping a harkan kudi da ake cewa menene ma'anar wannan kalamin shi kuma
wato shi round tripping din shine wato kaman central bank za ta ba bankuna kudi dollars domin su arama masu kasuwa masu sari sai su rubuta cewa wannan abun za a shigo ne da man fetur ko kuma za a shigo da kayan aiki da kayan masana'antu, ana ce musu raw materials da equipment da sauransu. Bayan yan suka karbi kuɗin nan, ba abin da za su yi ba shine ba abin da za su yi ba.
Wannan abin da suka ce za su yi ba shi za su yi ba.
Za su yi ba. Za su koma kasuwar bayan fage kawai a canza wannan dala. Don an tsara musu akan maybe kila 250 ko kuma
305 yanda
yake. 305. Sai su dauka su kuma su je bayan kasuwar bayan fage su sayar da wannan dala a 360. Sai su samu riba din kawai su sa a asusu magana ya kare.
To sai su mayar wa Central Bank da uwar kudi da suka karba?
Haka ne, zuwa ma uwar kudi da suka karba. Amma ba za su yi abin da ya kamata a yi ba ne, shi ne ake ce mashi round tripping. To wannan sun cuce jama'a, sun cuce gwamnati, kuma sun cuce al'umma. Shi ne round tripping. Kuma yana nan yana faruwa a kasar namu. Abin da ya sa kenan za a kashe dala-dala miliyan-miliyan ba za a ga abin da an yi da su ba.
To kenan shi yake shafan kenan yawan daloli da babban bankin Najeriya ke fitarwa na taimakawa kasuwan kasuwan sai da musanyen kuɗi. Amma kuma dalar ba ta sauka ko kuma naira Najeriya bai hawa.
Baya hawa. Yana dinga sauka domin aka ce to don dala-dala ichi yana neman
yana
kara hawa don kowa yana bukatan dala, kuma ba wai ana kasuwanci da shi ba, kawai ana sayar da shi a kasuwan bayan fage kawai a samu riba a sa a juhu magana ya kare.
To ta yaya zamu magance wannan al'amari ne Yusha'u?
To ai babban banki yana da inspectors, su inspectors din nan da aka sa su, to dole a sa musu wa abinda akan ce wai checking the checkers.
Yes.
Su ma sai an duba su. Okay. Saboda ainihin idan round tripping din, idan babban banki aka yi auction, aka karbi kudi, banki suka karbi nasu, su kuma akwai masu karfin jari wanda suke karban kudin su kuma da yawa da sunan kamfanoni, to su ma suna yi. Su kuma bankuna da commercial banks madadin su siyar maka a banki, sai ka je ka ce akwai, sai su ce babu, baka fada category ba. Sai su kira dan bureau de change in yana da customer, sai su bashi. To round tripping, su kuma inspectors waɗanda ya kamata su bi digital na transaction, ina kuɗin da aka baka, dawa ka siyar ma, ka bi ka'idoji, abubuwan da aka ce a yi, sai a tsallake wannan rahotanni. Saboda haka a wani yanayi ne da ƙasar ta shiga ciki, saboda mutane sun samu dama a duk inda suke. Koda mai sai da gyada fa a Najeriya, idan zai kasa gyada sai ya sa marasa kyau a ƙasa, masu kyau a sama. To irin waɗannan abubuwan ne ya tafi har sama, shi yasa developmental economies irin su WW Rosto suke ta kiran cewa sai fa an samu attitudinal change, canjin ɗabi'u. Mutane mu fahimta ƙasanmu ne, in za ka yadda leda pure water kamar a nan studio ɗin, ka gane cewa an fa share kuma kuɗi ne ya share. Ka ɗauki abinka ka zubar. To haka waɗannan abubuwa da ke faruwa a ɓangaren kuɗi, wanda abin da ya kawo shi shine wannan digit ɗin, duk sanda digit ɗin ya motsa, to wani ne fa ya rasa, wani ya sama. Shi yasa to idan yana sauka ɗin, to zaki ga rayuwar na ƙasa yana gyaruwa, in kuma yana yin sama zaki ga rayuwar na ƙasa yana da lalacewa, saboda duk zai dawo ne ya koma akan price. Shi yasa babban banki yake da aiki a gabansa na kawo wato price stability. Price stability ɗin nan ba wai na kwana biyu ko uku ba, kuma ba akan commodity ɗaya ba, zai shafi duk abubuwan da ake ne. Saboda ƙasan tana da girma, tana kasuwanci, ta shiga rijiyoyi na kasuwanci daban-daban, sannan kuma akwai buƙatuwar kuɗaɗe na kasuwanci da ƙasa da ƙasa daban-daban. To inda aka samu akasi da fiscal policy da monetary policy, wato da ana samun bambance-bambance mai girma. Misali an kulle border, an ce ba za a shigo da kaza da kaza da kaza da kaza ba. To an ba za ka shigo da shi ba, to ai ya kamata in kai kuma ka fitar, sai kuma aka ce ba za ka fitar ba kuma again. To sai ka rasa, to wanne ne zai taimaki tattalin arzikin, wanne ne ba zai taimake shi ba. To sai mun dawo, an koma an yi amfani da tausayi da hikima kamar yadda daktar ya fara faɗa.
To kuma ƙwararru ma ba ku gano hanyar ba, balle irin mu kuma masu ɗaukar labari. To Dr. Obadiah, a lokacin da kake mataimakin shugaban babban bankin Najeriya, akwai wasu matakai da kuka dauka wajen shawo kan irin waɗannan matsalolin kuwa bisa idan ka yi la'akari da abin da kake gani yanzu a waje?
To, ka san malama, wani lokacin mutum ya yi magana zai zama kamar yana yabon kansa ne. Amma zan ce da gaskiya mun yi iyakacin gwargwado. A lokacin har aka samu single digit. In ku tuna da 2004 zuwa 2010 an samu single digit. Har ma inflation ya dawo har single digit din. Interest rate shi ma ya soka har single digit. A lokacin ba kamar yanzu wanda kudin dala yana har kasashe guda kamar ya kai har sun biyar. Akwai na gwamnati, akwai na bankuna, akwai na kasuwan bayan fage, akwai na zuwan haji, akwai su rate din daban-daban. To abin da yana kawo shi round tripping din kenan. Sai a baki a kaza, ni kuma in saki ba malam Yushau rate nashi daban don nawaye shi, ke kuma in baki naki daban don nawaye yake, wannan kuma in basu nasu daban. To kaga wannan yakan kawo halin cuwa-cuwa da halin danniya da sauransu. Ta wannan lokacin namu din wannan abun bai taso ba. Domin kuɗin dala din guda ɗaya ne. Ko kai dan kasuwa ne ko kai dan gwamnati ne, muka integrating rate din ya zama rate guda ɗaya. To idan an yi haka yakan kawo transparency, kowa zai ga abubuwa dalla-dalla a fili. Ba wani da za a ce ana yin abun a bayan mutane ko kuma a boye. To amma yanzu ya zama na kaman rate din yana nan daban-daban. Idan na waye yake son sa miki rate din daban, in ce miki shh kar ki gaya ma kowa. Shi kuma malam Yushau son zo sa mishi nashi daban, in ce mishi shh kar ki gaya ma kowa. To kaga wannan halin yakan kawo damuwa kware da gaske. To a lokacin namu dai mun yi iyakacin gurgudunmu. Har ma shi foreign reserves, wato asusun kasan wajenmu, har ya kai kusan biliyan 60. Amma yanzu ko rabi bai kai ba.
Ganin cewa ai kai kwararre ne a wannan bangaren. Wace shawara za ka ba gwamnati?
Gaskiya muna da aiki kware da gaske. Muna da aiki kware da gaske. Wannan aikin kuma ba karamin aiki ba ne. Ya kamata gwamnati su tashi tsaye. Duk wadda suke lura da sha'anin tattalin arziki, a san su wane irin mutane ne, kuma a san irin aikin da suke yi, kuma matakai da za su ɗauka da zai taimaka wa jama'a. A cikin gwamnatin APC ɗin sun zauna ne suka ce ai economy ɗin za a ɗauka a ba wasu su ne in charge of the economy. To ban taba ga irin wauta kamar wannan ba. In kai shugaban kasa ne kuma kai economy ba shi a hannunka, kana da mukami ne? Ba ka da mukami. In ka ce ka ɗauka economy ka danga ka ba wasu su za su lura da economy, ai kai ba sarki ba ne. Ka dan bisu ne kawai kana kallo. Saboda haka gwamnatin President Muhammadu Buhari ya kamata su tashi tsaye. Su ne su zama in charge of the economy, kuma ya ba da order abin da yake so ya gani a kasan nan, abin da ake so yi, kuma ya sa target. Duk wanda bai iya ya fulfilling wannan target ba, a yi waje da shi, a kawo wanda za su yi aiki, wanda za su yi aiki da niyya da nazari.
To wa zai ba target din nan? Babban bankin Najeriya ko dai a'a?
Shugaban shi zai ba su target. Zai ba kowa da kowa, zai ba CBN target. Na san cewa CBN din they are supposed to be independent. Amma su kin san akwai rashin tunani. Wasu sun duba wannan independence din kamar sun zama wasu gwamnati na kansu ne. Wannan rashin ganewa ne. Gwamnati guda ɗaya ce. Ba gwamnati guda biyu muke da su ba. Gwamnati guda ɗaya ce. To muna da shugaba guda ɗaya. Ya kamata wannan shugaban ya zauna ya setting target. Ma ita babban bankin Najeriya da Minister of Finance da ko duka sauran ministers din, target da yake so, wanda bai iya fulfilling wannan target ba, a canza a sa wanda za su iya aiki.
To jama'a, sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, mu kawo muku ƙarshen wannan firar. Yanzu a madadin da waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abo da Chubahiro Diodune da suka shirya mana sauti, ni Salu Garba ke cewa da alheri.
Kuɗi a kashin su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashin su ta hanya mai kyau.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Ne magana Malam Ibrahim Burfin kana wuri a nan karamu kuma zama wata rayuwar Najeriya da cikin. Biyoyi Hausa ina so yau biyoyi Hausa yau da ina na yau game da alazaini wanda suka ji kasan mai tsarki da wani Allah dawo da su lafiya kuma addu'a da suka yi wani Allah saka da biya ki. Allah kuma mu da muke nan Najeriya da bamu da ikon zuwa wani Allah bamu ikon zuwa mu. Ne magana Ibrahim Burfin Odugu a nan karamu kuma zama wata rayuwar Najeriya. Nagode biyoyi Hausa.
Mai magana Hamidu Kalan Labu daga nan Kalan Labu a komin Budumariya jihar Bisa jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ku isar da sako na wajen gwamnatin Nijar. Gaskiya gwamnatin Nijar talakawa region Budumariya suna da matsala abinci. Ya kamata a kara kokori a kai da hakin nan haki farashi na husa farashi mai kyau. Tun yanzu watan Satumba har zuwa Janairu. Kar a tsaya a saida shi a kai kowanne dungu kowanne kaku a saida a maida kudi.
Assalamu alaikum murya Amurka. Daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira ga shugaban kasa General Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Asibanjo don Allah su dubi titi daga Kwantagura zuwa Makera su dubi titi daga Makwa zuwa harcen irin wahalar da ake yi ta tashin hankali titi ya kare ga wahalhalun ramu ga karewa don Allah a tausaya mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka auren auta ɗan albasa Katsina Taranta Najeriya. Ina so in yi kokina kwamishinan 'yan sandan jihar Katsina akan tsere mana titi wani ƙaramin hukumar Taranta. Kuma kuka ce ɗan sanda abokin kowa kuma wani ɗan sanda mutumin mutane ne karkara da ƙauyuka yana kula yana aikin su ba kama hannu. Saboda haka mu dai gaskiya a ƙaramin hukumar Taranta ba mu ji daɗin cire mana DPO mu ba Kasim Muhammad.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Mai magana yake da zika mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. Ina kira ga alhazanmu na bana wanda Allah ya ba su ikon sauke farari a ƙasa mai tsarki don Allah ya kai su lafiya lokacin addu'a a yi wa ƙasar nan addu'a. Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da taruwar arziki.
Yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
To takeje a kasarin Houston birni na hudu a girma a Amurka na mamaye da ruwa kuma gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya ce ruwa kamar da bakin kwarya na nan tafi sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan mai suna Hurricane Harvey wadda ta addabi yankunan gabar teku. Wani dan kunar bakin wake ya kai hari da mota a wata kasuwa a kudancin Afghanistan jiya Lahadi ya halaka mutane akalla 13 banda waɗanda suka samu rauni. Harin wanda aka kai a gundumar nawa da ke lardin Helmand an auna shi ne kan wata tawagar soji a cewar wasu jami'an yankin. A kasarin waɗanda abin ya rutsa da su sojojin Afghanistan ne da wasu 'yan sanda. Sojojin Lebanon sun ce sun samu gawarwaki na waɗanda suke kyautata zaton na wasu sojoji ne da 'yan ISIS suka kama shekaru 3 da suka gabata a kusa da kan iyakar Siriya. Wata kotu a ƙasar Guatemala ta dakatar da umarnin shugaban wannan ƙasa ta yankin tsakiyar nahiyar Amurka na korar shugaban wata hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta yaƙi da cin hanci da rashawa wadda ke binciken yadda kwamitin yaƙin neman zaɓensa ke samun kuɗaɗen gudanarwa. Kotun kundin tsarin mulki ta umarci gwamnatin ƙasar da karta aiwatar da umarnin shugaba Jimmy Morales na tasa ƙiyar Evan Velasquez wanda ɗan ƙasar wato Colombia ne.
Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirinmu a na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato kuke na agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mun Allah da wasu sabbin wato sabbin rahotanni. Kada manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da Chubahiro Radio da ne da kuma Malama Zainab Abdulrahman Muhammad Dalo ke cewa a hutun ƙarshen wato a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka a birnin Washington DC.